Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Maraba za a sake saduwa da mai sauraro a wannan shiri ta musamman. Shiri inda muke kawo sakonni masu kawo bege, don haka kada ka yadda shiri na yau ya wuce ka domin akwai bege a cikinsu. Gari ya waye tare da Pastor Daniel Chiroma Jr. za ta zo maka. A cikin shirin kuma Pastor Haruna Matthew shi ne zai bishe mu a wannan shiri na yau. Pastor Audu shi ma yana shirye, don haka mai sauraro, kada ka yadda a baka labari. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Wannan fili ne da muke kokarin mu kawo fahimta tsakanin addinan nan guda biyu, Kiristanci da Musulunci. Muna kuma wayar da kan jama'a su gane gaskiyar wa'annan littattafai domin dukanmu mu kai ga tsira wanda Allah ya tanada wa 'yan Adam. Kamar kullum kafin mu ci gaba, za mu fara da kalman addu'a. Ubangiji makadaici, kai ne mawadaci, kai ne mai kowa da komai, mun ɗaukaka ka, mun gode maka domin wannan zarafi. Za mu sake nazari, koya mana, maishe mu ƴaƴanka, ka kare mu daga dukan wasi-wasi na shaiɗan, domin mu bi nufinka ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin. Kada mai sauraro ya manta, muna dai magana ne akan addinin da Allah ya umarta wa annabi da mabiyansa su bi. Kuma muna bi daki-daki mun gane da cewa Ubangiji ya jaddada da cewa addinin da ya bayar fa addini ɗaya ce, kuma baya so a rarrabu a cikin addinin. Maimakon haka, mu bi shi da takawa, mu yi biyayya, mu bauta mishi domin shi ne Allah. Za mu ɗora daga gurin da muka saya, za mu sake duba menene littafi mai sarki ta faɗi a cikin Afisawa Sura 4 aya 5 da 6. Afisawa Sura 4 aya 5 da 6. Kafin mu karanta wannan aya din, ina so mai sauraro ka gane da cewa a waɗannan ayoyin da muka karanta daga sama, ko kuma muka yi fasansu a karon da ta wuce, Allah yana jaddadawa cewa addininku addini ɗaya ce. Idan da Allah yana son Muhammad ya zo da wata addini daban da ya fada masa, don haka duk wata addini daban da wadda Allah ya kafa tun farko ba daga wurin Allah bane, amma ra'ayin mutum ne. Littafi kuma ta ce Ubangiji daya, imani daya, baptisma daya, Allah daya, shi uban duka, ta wurin duka a cikin duka. Ka gani ayar Allah Afisawa ita ma ta jaddada cewa bari ya zama imaninmu ya zama guda daya. Idan imaninmu ya zama ɗaya, to ka gani Allahnmu ma ɗaya ne, komai namu ɗaya ne, domin Allah shi ne uban duka, mu ne kuma ‘ya’yansa da bayinsa. Don haka za mu sake dubawa mu gani abinda Alkur'ani take faɗi a cikin Sura 42 aya 13. Alkur'ani 42 aya 13. Alkur'ani ta kuma kara da cewa, ya sharanta muku game da addini abin da ya yi wasiya da shi ga Nuhu, da abin da muka yi wahayi da shi zuwa gare ka, da abin da muka yi wasiya da shi ga Ibrahim da Musa da Isa, cewa ku sayar da addini sosai, kuma kada ku rarrabu a cikinsa. Abin da kuke kira zuwa gare shi yayi nauyi akan masu shirki, wato masu bautan gumaka. Allah na zaben wanda yake so zuwa gare shi, kuma yana shirya da wanda yake tawakali gare shi ga hanyarsa. Kaji, annan ayan yana sake jaddadawa maganan an shar'anta ma annabi da mabiyansa adini da za su bi, adini su sayar da adini kuma sosai kada su rarrabu a cikinta. Kaga Allah ya hana mu rarrabuwa, da haka mu duka zuriya ɗaya ne daga iyalin Adamu muka fito, kuma adini ɗaya Allah ya bamu, sai dai shaidan mugu ya kawo rarrabuwa. Shi yasa yau ka gani muna ta kashe-kashe, muna ta fada da junanmu akan adini, domin mun rarrabu wanda Allah ko bai so shi haka ba. A wannan aya Alkur'ani tana nufi nuni da cewa Ubangiji ya sharanta, wato ya hukumta, ko kuma ya dokace masu karatun Alkur'ani akan adinin da za su bi. Wace adini kenan Allah ya dokace musulmai su bi? Ita ce adinin da ya yi wasiya, wato adinin da ya gargadi Nuhu, Ibrahim, Musa da Isa da ita. To, wace adini ne ya yi wasici da ita ga Musa da Isa? Ita ce adini da ta kunshi ranar Asaba, ta zama ranar ibada ga Allah Mahalicci. Shi yasa fitowa Sura 20 aya 8 ɗin nan ya ce ka tuna da ranar Asaba domin a kiyaye ta da sarki. Ka gani? Hakan nan kuma wannan doka da aka bar an ba wa Musa a cikin dokoki 10, ana ce masa ya tuna. Sannan kuma idan muka duba Isa a cikin Luka Sura 4 aya 16, Luka Sura 4 aya 16 ayar Allah ta ce ya zo Nazaret inda aka goye shi, ya shiga cikin majami'a a bisa ga al'ada ta saran Asabaci ya tashi sai garin yayi karatu. Wato annabi Isa kenan ya shiga majami'a ranar Asabaci. Musa kuma an ma ce masa ya tuna da ranar Asaba domin a kiyaye ta da sarki. To, ka gani waɗannan adinai mutanen nan shine Allah ya yi wasi ci ga Muhammad da cewa ya bi wannan adini kada a rarrabu a cikinta. To, me ya kawo lahadi kuma? To, bisa ga Catechism na Katolika ta nuna a sarari cewa Katolika ne suka canja ranar sujada daga Asaba zuwa Lahadi, bisa ga bayanan da ke a biye a kasa, wanda an yi tambayoyi da ansawa a kai na bayanai ɗin. Don haka, mai sauraro, a nan za mu dasa aya domin lokacinmu ya kai, za mu ɗora a karo na biye domin mu ga tambayoyi da ansoci game da yaya aka kirkiro Lahadi maimakon Asabar. To, Allah ya ba mu fahimta, Allah ya daidaita ya shirya tafarkinmu zuwa ga samun tsira. Za mu yi addu'a. Mun gode maka Allah babba, kai ne masanin komai, kai kuma ka san hanya madaidaiciya. Ka nuna wa bayinka da manzaninka da annabawanka domin su koya wa mabiya, saboda kada mu kauce. Kana so mu zama mutane ɗaya, mu rike adini ɗaya babu rarrabuwa. Ka taimake mu mu fahimci juna domin mu kai ga samun tsira ta hannunka ta dalilin darajan Isa mai ceto.
Akwai tashan da ke kawo da duniya damuwar kowa, ko ciwo ne kana da shi, ko rayuwanka ne bai dace ba, ko kana da damuwa da iyalinka, sai ka kasa kunne ka ji. AWR shi ne muryar bege, Adventist World Radio, muryar bege, muryar bege, muryar bege.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook, adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa, AWR Sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Bari mu saurari wannan wakar daga zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Zaria a jihar Kaduna. Bayan nan Pastor Matthew Haruna zai biyo da fili na
Idan nayi
magana da harsunan mutane da na malaiku, idan bani da kauna na zama jan karfe. Me kara ko kuma me kuge kama kararrawa, me kara ko kuma me kuge kama kararrawa.
Idan nayi
magana da harsunan mutane da na malaiku, idan bani da kauna na zama jan karfe. Me kara ko kuma me kuge kama kararrawa, me kara ko kuma me kuge kama kararrawa.
Idan nayi annabci
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan nayi annabci
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan nayi ilimi
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan nayi ilimi
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan na bada gaskiya
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan na bada gaskiya
in bani da kauna ni ba kome bane.
Annacira duwasu
in bani da kauna ni ba kome bane.
Annacira duwasu
in bani da kauna ni ba kome bane.
Idan ni na bada dukiyata
domin a ci ya zama talauta, idan kwana bada jikina domin a kone shi, idan bani da kauna wannan ba shi da riba. Idan bani da kauna wannan ba shi da riba.
Kauna tana da yawa haƙuri, 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 kauna tana da yawa haƙuri,
tana da nasiha kauna fata
jinkishi, kauna tana da yawa haƙuri,
tana da nasiha kauna fata
jinkishi, kauna tana da yawa haƙuri,
bata fahariya kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri,
bata fahariya kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri,
tana da nasiha kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri,
tana da nasiha kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri,
bata fahariya kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri,
bata fahariya kauna fata
haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri, kauna tana da yawa haƙuri.
Bata rashin hankali bata cakuda bata yi nukura.
Mai sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci na sauraron maganar Allah. Sunana Pastor Matthew Dan Azumi Haruna. Karatunmu yau na samuwa cikin Korintiyawa ta fari sura ta 14 aya ta 38. Korintiyawa ta fari sura ta 14 aya ta 38. Maganar Allah na cewa, amma idan kowa baya kula ba shi da kanshi, ba za a kula da shi ba. Kamar maganar mu yau na cewa, abinda ka shuka shi za ka girba. Bari mu yi addu’a. Allah maɗaukaki, mun gode maka domin ka ba mu wannan lokaci na sauraron maganarka. Da ni da mai sauraro muna roƙonka ka albarkace mu da kunni na ji da zuciya na karɓa da yin aiki cikin sunan nan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Abinda ka shuka lalle tabbas wata rana dole shine zaka girba. Mai sauraro, littafi mai tsarki na magana ne akan yadda kake ko yadda kike rayuwa. Mutane da yawa a yau basu damu ba su yi kowace irin rayuwa, tuma baga waɗanda sun zama wani abu cikin al'umma, amma kuma su suka manta cewa iyakar abinda ka shibka shi zaka girba, har ma da riba. Mai sauraro, bari mu dubi misali guda ɗaya cikin littafi mai tsarki, farawa sura 4 aya ta 6. Maganar Allah na cewa, Ubangiji kuma ya ce ma Kayinu, don me ka ji haushi, don me kuma gabanka ya faɗi? Ya kai mai sauraro, wannan labarin Kayinu ne da ɗan uwansa Habila, lokacin da Allah ya umurce su da su kawo baiko gun Allah. Kayinu bai lura ba, amma kuma ya lura da samun shi da wadatarsa ne kadai, sai ya yi ha'inci cikin baikon da ya kawo wa mahalicin shi. Ayar Allah ta ce, Kayinu bai kula ba. A cikin mutane akwai waɗansu mutane da ba sa kula da kowa idan sun sami duniya, amma godiya ga Allah, Habila ya zama mutum mai kulawa na gaske. Tunda ya kula da muryar mahalicinsa, ya nuna yana iya kula da kowane mutum da ke tare da shi. Allah kuma ya kula da Habila da baikon shi, amma ga Kayinu bai kula da shi ba ballantana baikon shi. Shi yasa aya ta 6 ta nuna mana cewa Kayinu ya ji haushi har yana fargaba. Fargaban me? Abinda zai iyo baya. Menene kan iya biyo baya? Littafi mai tsarki, inji aya ta 7 ta farawa sura 6 ta ce ma Kayinu, Kayinu, idan ka kyauta ba za a kyauta maka ba, idan kuwa baka kyauta ba, to ga zunubi nan kwance a bakin ƙofarka. In za ka fita, zunubi zai raka ka duk inda za ka je. Kana komowa, za ka shiga, zai shiga tare da kai. Ya kai mai sauraro, a nan mun ga ɗan uwanmu Kayinu bai kula da muryar Ubangijin shi ba. Ya nuna ba zai iya kulawa da kowane ne ba. Shi ma Ubangiji bai kula da shi ba, amma abin mamaki, ya ji haushi don me? Mai sauraro, ko ka san wani a unguwarku, ko a ma'aikatarku, ko a gidanku ne ma, ko wurin kasuwancinka, ko kuma wurin sana'a, wanda baya kula da mutane, baya kula da kowa? Hakika ana samun waɗanda in sun sami dukiya ko matsayi, ko iko, ko ilmi, ko lafiya, ba su kulawa da kowa ba. Irin waɗannan mutane, maganar Allah ta ce, wata rana shi ma ba za a kula da shi ba. Ya kai mai sauraro, ko kana ɗaya daga cikin mutanen da na ambata, kuma ka gane cewa ba ka kulawa da kowa, ko don Allah ya baka ilimi, ko don ya baka dukiya, ko don ya tsawanta kwanakinka, ko don ya albarkace ka da wani abu, sai wannan abun ya rinjaye ka, ya makantar da kai, ya batar da kai ba ka kula da kowa? Ayar Allah ta ce, amma idan kowa baya kula ba shi da kanshi, ba za a kula shi ba. Ya ka mai sauraro, kome matsayin da Allah ya baka, kome iyakar abin da Allah ya yi maka, kana bukata ka kula da wanda ba shi da shi, ka kula da na ƙasa da kai. Ka tuna wata rana, in fa baka kula da mutane ba, kai ma wata rana Allah zai sauko maka da wani dalili da kai ma ba za a kula da kai ba. Littafin mai tsarki ta ba mu abin koyi cikin fara wannan sura ta 4 aya 6-7, inda Kayinu ba a kula da shi ba. Ya kai mai sauraro, kana son mutane su kula da kai, su taimake ka, ka taimake su. Ya kai mai sauraro, kana son a ƙarshen rayuwanka mutane su yi kusa da kai, kai ma ka yi kusa da su. Ya kai ƴar uwa, ya kai mai gida, ya kai ɗan uwa, iyakar abin da ka aika shi ne za a aika maka. Kada ka manta, abin da ka shuka shi za ka girba. Na ƙara har da cewa har da riba ma, kamar duk wanda ya shuka ƙwayar hatsi guda ɗaya, ai baya kan girbe guda ɗaya, amma yakan girba har da riba. Ya kai mai sauraro, ina maka addu'a cewa kada ka yi girbi irin ta Kayinu ya yi girbi na baƙin ciki, na fargaba da la'ana ko ina zai je. Ya kai mai sauraro, idan niyyar ka ce ka girbi albarka kamar Habila, bari mu yi addu'a tare. Mun gode maka Allah Maɗaukaki, domin ka mana ka shaidi cikin maganarka cewa iyakar abin da muka shuka lallai shi ne za mu girba. Ka taimake mu, ka karɓi tubanmu da za mu shuka abu mai kyau, mu kula da ƴan uwanmu domin mu ma a kula da mu. Wannan ita ce albarka, mun roƙa cikin sunan nan Yesu Kristi mai cetonmu.
A zargi mutum akan abin da yake yi shi ne abu mafi sauƙi a cikin wannan duniya. Idan kai ka mai da hankalinka domin ganin ka samu wasu ne domin ka zarge su, ba sai ka yi wani aiki ka yi zufa ba, abu mafi sauƙi kenan. Amma ga ƙwayar magana a nan, wanda yake da aikin yi, wanda ya san abin da ya sa a gaba a cikin rayuwarsa, ba zai ɓata lokacinsa yana duban kasawan wasu domin ya zarge su ya kawo suka a rayuwarsu ba. Waɗanda suke cika kawo suka ga rayuwar wasu, a kowane lokaci bakinsu idan ya buɗe yakan dinga faɗan abin da ke ko da daidai ne ko ba daidai ba. Waɗanda suke masu kawo suka, idan suka gani kana nasara, za su riƙa kawo suka domin su jawo ka zuwa ƙasa inda suke. Kada ka kasa kunne ga masu kawo suka idan akwai abin da ka sa a gabanka, domin idan ka sa kunne ka ji su, to lallai za su karkatar da tunaninka daga inda kake tafiya, za su kuma sa ka kasa cimma wannan buri da kake da shi a gabanka. Waɗanda suke kawo suka ba sa mai da hankali su nemi gaskiyar zance, amma sukan yi magana ne akan jahilci, akan abin da ba su sani ba. To idan ka ɓata lokacinka da su, za su hana ka ci gaba a rayuwarka. Mai kawo suka yakan nuna abin da bai yi daidai a rayuwarka ba ne, amma wanda yake son ya ƙarfafa ka zai nemi abu mai kyau ne a cikin rayuwarka ya ƙarfafa ka a wannan gurin. Saboda haka ka rabu da masu kawo suka. Suka na karya lamirin mutum, yana kuma kawo kasawa, yana kuma sa mutane su ji tsoron yin abin da ke na kirki, mai kawo ci gaba a rayuwarsa. Idan ka zama mai sukan wasu, to ba taimaka masu kake yi domin su girma ba, kana ƙara jawo su ƙasa ne. Abin da za ka yi idan gari ya waye, ka dubi abu mai kyau da wasu suke yi, ka ƙarfafa su, ka yabe su a wannan, domin idan ka yi haka za ka ƙara masu ƙwarin gwiwa. Idan ko ka dinga sukan mutane, ba za ka ga wani abu mai kyau a cikinsu ba, sai dai mummunan za ka dinga gani. Saboda haka a yau ka buɗe idanunka, ka dubi abu mai kyau da ke cikin mutane, ka kuma yabi wannan abin. Kada ka zama mai suka a kullun a cikin rayuwarka, wannan ba zai kai ka ko ina ba.
Wannan ya kawo mu ga ƙarshen shiri na yau. Mun gode wa pasto da wannan guzuri. Mai sauraro, kai ma na gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Muna sa idon samun sako mai sauraro, ina kuma godiya zuwa ga mai sauraro da kasancewa tare da mu, ina kuma godiya zuwa ga wadanda suka tallafa mana a shiri na yau, kamar shi Pastor Matthew Haruna, Pastor Daniel Chiroma Jr. da Pastor Audu, duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. A madidina da sunan abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Nlewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda ke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.